Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sannu da sake saduwa a wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi da ya kunshi amsa tambayoyinku na fatawa a ɓangarori daban-daban na addinin Musulunci, wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke amsawa gwargwadon fahimta. Akram sallah, muna fara wannan shirin da ya maka sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da insha Allah, kamar yadda aka saba a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan, yau ma dai za mu gabatar muku da shiri na musamman ne dangane da wannan ibada ta azumi, inda a yau muke fatan malam ya fara mana da bayani a game da sharuɗan ingancin azumi, sharuɗan da ke sanyawa azumi ya zama ingantacce. Akramukallah, bismillah.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Azumi ibada ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabtawa bayinsa. In mun lura, wata jarabawa ce ta ka bar wani abin da ka saba da shi, shi ne cin abinci da shan ruwa da kusantar iyali da sauran abubuwa da za mu yi bayaninsu waɗanda suke karya azumi. To, wannan ibada ba ta ingantuwa sai da shara'i guda uku. Shara'i na farko, niyya. Azumi baya yiwuwa sai da niyya, shi ne babban shara'i na farko. Shara'i na biyu, kamewa ga barin ci da sha da saduwa da iyali da gangan da sauran abubuwa da suke warware azumi kamar kakaro, amai da makamantansu tun daga ketowa alfijir zuwa faduwar rana. Wannan shine sharadi na biyu. Sharadi na uku, tsarki ga matar da take jinin al'ada ko take jinin biki. Domin mai jinin al'ada da mai jinin biki, ko da ta dau azumi sai jinin ya zo mata da rana, to wannan azumin na ranar ya kare. Ci gaba da azumin a kanta haramun ne, domin babu tsarkin yinsa, balle kuma a ce tana cikin yin jinin. Waɗannan su ne muhimman abubuwa guda uku da za mu tattauna su a matakin farko na sharuɗan azumi. Abu na farko shi ne tsarkaka ɗin nan daga jinin al'ada da kuma jinin biki, wanda mai jinin biki da mai jinin al'ada suna cikin matan da za su sha azumi dole, ma'ana ba za su yi ba. In sun samu tsarki sai su rama. Saboda haka a hali uku, mace ba za ta yi azumi ba ko azuminta ya ɓaci, matar da tana yin jinin al'ada alfijir ya keto, kaga ba ta samu tsarki kafin ketowa alfijir ba, da haka wannan ba ta da azumin wannan ranar, tunda lokacin azumi ya riske ta jini na zuba. Ko da ku bayan alfijir ɗin ne sai ya ɗauke, to ba ta da azumin wannan rana. Sabanin a ce jinin ya ɗauke kafin alfijir ya keto, kasancewar ba ta yi wanka ba ba matsala, ta iya yin wankan daga baya. In dai jini ya ɗauke kafin alfijir ya keto ta yi niyyar yin azumin wannan rana, to shikenan bayan haka sai ta yi wanka. To, haka nan matar da saura minti ɗaya tak rana ta faɗi sai jinin al'ada ya zo mata, to azumin wannan rana ya lalace, saboda jini ya same ta a lokacin azumi. Kuma sabanin a ce saura minti ɗaya rana ta faɗi jini ya ɗauke, to kaga wannan ɗan lokacin da ya rage mata koma da yawa ne, kamar matar da jini ya ɗauke mata da tsakar rana sai ta yi wanka, to sai ta ci gaba da cin abincinta, don ba a ɗaukan azumi daga rana. To wannan shi ne. Haka matar da jinin haihuwa ya zo mata bayan alfijir ya keto, to babu azumin wannan ranar. Amma idan jinin ya ɗauke kafin alfijir ya keto, sai ta yi niyyar azumi koda bata samu daman yin wanka ba sai alfajir ya keto babu wata matsala. Saboda haka wannan shine sharadi na farko, wato ya zama an samu tsarkaka daga jinin al'ada da kuma jinin wato nifasi. Sharadi na biyu shine niyya. Azumi baya yiwa sai da niyya. Ita kuma niyya tana da sharadi guda biyar. Na farko, a nufi Allah da wannan ibadar. Duk wanda zai azumi na nafila ne ko na farilla da duk sauran wata ibada da Allah ya samu, to mu yi ta ga Allah kawai. Ya zama Allah muka nufa da wannan ibadar. Wannan ita ce niyya ta farko. Niyya ta biyu, mu yanke cewa wannan abin da muke yi wato ba da shakka muke yin sa ba. Kamar misali mutum ya ce in Ramadana ne nayi daya, in ba Ramadana bane nayi ka, a'a dole a samu abin da malamai suke kira aljazamu. Wato mutum ya yanke a zuciyarsa cewa nayi niyya kawai, ba magana in kaza ne nayi niyya ko in gari ya waye mun ban kaza ba ban yi niyya ba. Karka sa sharadi a niyya, kawai ka yanke nayi niyyar yin azumi gobe. Ita kuma zuciya a nan ne ake niyya, ba a cewa nawaitu an asuma, ba da fatar baki ake faɗan niyya ba. Niyya ana kudire ta ne a zuciya. Da haka malamai suka ce an-niyyatu mahalluha al-qalbu, ita zuciya nan ne wajen niyya. Malam Imam Nawawi yake cewa la yasihhu as-sawm illa bi niyyati wa mahalluha al-qalbu. Malam Imam Nawawi yake cewa azumi baya inganta sai da niyya, ita kuma zuciya nan ne wajen yin niyya, ba fatar baki ba. Domin in abu ya zo fatar baki sunan sa furtawa, in ku a zuciya aka yi shi sunan sa niyyatawa,
kudirewa.
Da haka tsakanin kudirewa da furtawa shine lafaztawa da baki. In mutum ya lafazta da baki, ya lafazi aka ji sauti, to wannan abin ya fita daga niyya, ya koma furtawa maimakon kudircewa. Da haka kudirewa za a yi a ranka cewa nayi niyyar azumi, shi Allah da ka kudurci abin, saboda shi ai ba sai ka gaya masa a fili ba, ya san me ka niyyata a ranka. Sannan abu na uku, at-ta'yin. Niyya ba ta yiwa sai mutum ya ayyana me zai yi. Bayan ka yanke, to ka yanke cewa nayi niyyar yin azumin watan Ramadana ne, a ranka haka zaka yanke cewa ka ayyana abin da zaka yi, ba azumi mutlaqan ba, azumin watan Ramadana. Sannan na hudu, ka kwana da niyyar. Wato niyyar ta zama kayi ta tun da daddare, tun kafin alfajir ya keto kai niyya. Idan mutum bai kudurce niyyar yin azumi a ransa ba sai bayan alfajir ya keto, to ba zai iya yin wannan niyyar ba, domin mahallinta ya wuce. Da haka malamai suka ce at-tabyitu, wato aljazamu at-ta'yinu at-tabyitu. Ma'anar at-tabyitu shine mutum ya kwana da niyyar, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai kudura niyyar yin azumi kafin alfajir ya keto ba, ba shi da azumin wannan rana. Da haka wajibi mutum ya kudurce a ransa zai yi azumi, shine sharadin wato yin azumin. Ka kudurce a ranka zaka yi azumi gobe, to shine wannan.
To malam, kamar wajen niyyar nan akwai waɗanda, misali in mutum ya kwanta da daddare ana tunanin a wannan daren a iya ganin wata, har ya kwanta bacci ba a ga watan ba. To idan misali bai kuma samu ya farka ba har alfajir yake to, yaya azumin sa a wannan rana?
To mutumin da ya kwanta ba a ga wata ba, kaga bai niyya ba kenan, tunda ba zai raba kafa a wajen niyya ba. Kamar da muka yi bayani a baya, yace in Ramadana ne nayi kwaya daya, in ba Ramadana bane to nayi nafila, to ba a raba kafa a wajen niyya. Tunda har alfajir yake to bai samu labarin an ga wata ba, to ba shi da azumin wannan rana. In an ga wata din, to sai dai ya rama kwaya daya bayan azumi. Duk da malamai kuma sun ce duk da haka sai an samu infaq ihtiya din, wato ba zai ci gaba da cin abinci ba. Kada ya ce a to tunda ba a ga wata ba har na kwana bari in ci gaba da cin abinci na, a'a, duk da bai niyya ba amma zai rike bakin sa, ba zai ci gaba da cin abinci ba. Kama kuma wanda bai samu labarin an ga watan ba, an tashi ana cin abinci, sai da aka ci abinci an karin kumallo, sai kawai labari zo an ga wata, to shi ma kaga ba za a dau niyya ba, ba za a dau niyya azumi daga nan ba, amma sai a rike baki zuwa faduwar rana, kamar da malamai suka yi bayani. Sannan akwai matsalar jaddada niyya a kowane dare ko ko niyya ɗaya ta isa. Ma'ana niyya ɗaya ta isa a watan Ramadana gaba daya, ko ko kowane dare sai mutum ya jaddada niyya. to akwai wannan matsala akwai malaman da suke ganin in ka riga kai niyya kwaya dai tun farkon azumin farko kace Allah nayi niyyar yin azumin watan nan na Ramadana baki ɗayan sa saboda Allah to shikenan ya ishe ka wasu malaman suka ce a'a ai shi azumi kowanne cin gashin kansa yake in ka sha ruwa ka gama da wannan kamar sallah ce in kai sallama in zaka shiga sabuwa ai sai kai niyya haka in kai sallama in zaka shiga sabuwa sai kai niyya to azumin nan guda 30 ai kowanne azumi tsakanin sa da na gaba akwai abin da ake yi wanda ya nuna bambanci tsakanin su tunda da an sha ruwa cin abinci ake a sha ruwa a ci abinci kaga ya nuna wannan azumin na ranar ya kare gobe ma sabo za a tashi so da haka malamai suka ce sai dai kowanne dare ka kujire a ranka gobe ma zan tashi da azumi biyu ma zan tashi da azumi wasu kuma malaman suka ce a'a na uku kenan masu ganin niyya ɗaya ta isa da masu ganin kowace rana sai an mata niyya malamai na uku suka ce sai in mutum yayi rashin lafiya wacce ta sha yasha azumi ko yayi tafiyar da ta sha yasha azumi to shine sai ya sake jaddada niyya domin wani abu ya ratsa wanda yasa azumin ya tsinke bai yi shi a jira ba to wannan sai ya sake niyya amma kaulin da malamai suka fi karfafawa shine lalle kowanne dare a dauka masa niyyarsa duk da mazhaban mu ta Malik wato sun tafi akan cewa niyya ɗayan nan ta isa a watan gabaki daya amma an samu daga cikin mazhaban mu ta Malik akwai wani babban malami da ake kiransa Ibn Abdul Hakim shi ma ya tafi tare da manyan malaman can waɗanda suke cewa kowanne dare sai an jaddada niyya wato sabanin ruwayar da aka samu daga Imam na Malik da Zafar da kuma wata ruwaya daga Imam Ahmad cewa niyya ɗaya ta isa watan gaba daya to wannan shine game da abin da ya shafi niyya
kenan akramukallahi a cikin waɗannan abubuwan ba a samu wata ruwaya da ke nuna ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya
to ai niyya a zuciya take kaga yanzu misali kamar niyyar fasa azumi malamai sun kawo wannan matsalar mutum ne kawai da rana sai kawai ya ce ni na fasa azumin nan kuma ya kwance wannan kudirin daga ransa cewa fa shi yanzu ba azumi yake ba to ai kaga ba azumi tunda innamal a'malu binniyat wa innama likul limri'in ma nawa abinda yasa ba a samu iya abinda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine innamal a'malu binniyat duk aiki sai an masa niyya sannan kuma wanda bai kudirce yin azumi da daddare ba ba shi da azumin gobe ma'ana wanda bai yi niyya kafin alfajiri ya keto ba azumin wannan ranar ko ya yi shi bai yi ba don bai riga ya kudire niyya zai yi shi a ransa ba don haka wannan shine sannan akwai istimrariya matsala ta bakwai kenan istimrariya shine tunda kai niyya daga ketowa alfujir to wajibi ne ka ci gaba da abotantakar wannan niyya din har zuwa faduwar rana shine dai matsalar warware niyya din inda zaka ji cewa ko da sakan ɗaya ya rage rana ta fadi ka warware niyyar yin azumi a ranka to wannan azumi babu shi saboda haka wannan su ne abubuwan da malamai suka faɗa na rukunai guda uku waɗanda su ne a matakin farko da kaiwa ga azumi
to kamar kuma in shekar ne dan garaya masa fa zuciya ta rika kai komo haka nan ba tare da yayi niyya ba sai ya ji azan nasa kamar cewa ya warware
to wannan shedan dama mun yi bayani cewa daga cikin hanyoyin da shedan yake bi yake halakar da mutum akwai sa masa waswasi da ka waswasi kaga kenan abu ne da bai kamata mutum ma ya saurare shi ba musamman ga wanda waswasin ya masa yawa shedan ya dinga ce maka niyyar ka ta ware ko ya dinga sa maka a ranka cewa baka mai niyya ba to kaga ba za ka saurare shi ba domin ka saurare shi gaba ɗaya ma sai ya bi ka a ragowar ayyukanka na ibada bai ta sa maka a ranka cewa fa kai fa baka mai niyya ba fa ko ya ce kai fa baka ba ma fa yi kake ba to kaga mutum ba zai saurari wannan ba domin shedan ne in mutum ya daka tasa to azumin gaba ɗaya ma ba zai samu ikon yi ba da sauran ibadunsa gaba ɗaya kowace ibada ka ɗauka sai shedan ya zo ya ce maka ai kai kaza kai kaza tunda har Allah da ya halicce ka ma shedan ya samu kofa sai ya ce maka Allah shi ya komai to wai shi Allah nan shi kuma waye shi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa shedan ba zai gushe ba yana halarto muku da kokonto ta fuskoki daban-daban har sai ya sa ku kuna tambayan Allah shi ya kowa shi kuma Allah waye shi in kun ji irin haka ku ce amantu billahi wa rusulihi Allahul Ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to sannan wane ne azumi ya hau kansa mutumin da azumi ya hau kansa shine mai hankali kaga mutum yana da hankali wajibi ya azumi sannan ya zama ya balaga al-aqalu wal-bulug wanda su ne shar'i guda biyu na takalifi wato shari'a ko al-qalamin shari'a baya hawa kan mutum sai ya balaga yana da hankali to amma tunda an ce sai mutum ya balaga sannan azumi ya zama wajibi a kansa to yara za a iya sa su su yi azumi malamai suka ce eh a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana koya ma yara azumi har wata daga cikin sahabiya take ga ya mana mukan tafi da yara idan za su yi kuka sai mu dauko yar tsana wacce aka yi da audiga mu ba su su dinga yin wasa da ita har ya zuwa lokacin faduwar rana wato suna jan hankalin su da kayan wasa don su saba da azumi kaga ashe abinda ake ce ma yaro yayi azumin moda wannan kuskure ne babu wani azumi azumin moda wato wai azumin 12 rana in 12 rana tayi wai yayi rabi sai ya ci abinci gobe kuma sai ya fara daga 12 rana ya kai to ba a koya wa mutum azumi da saba wa shari'a in zai iya daurewa ko kwaya daya ya kai kuma a karfafa masa gwiwa a shirya masa kayan shan ruwa mai dadi domin ya saba domin azumi koyan juriya ne koyan hakuri ne koyan dauriya ne to ya kamata mutum tun yana karami a koya masa dauriya da juriya zaka ga wasu yaran ƴan kanana amma sai kaga sun yi azumi 8 10 wani ma kaji an ce bai sha ba to irin wannan a karfafa yaro akan haka kuma in ya kai azumi din nan a yi masa dincin sallah a kyautata masa ta yadda zai ji dadin cewa tun a nan duniya iyayensa sun ji dadi har sun fara masa sakamako kafin kuma ya je lahira ya masa babban sakamako duk da yaro ana ga cewa in yi aikin ibada iyayensa ake rubutawa ladan to amma ba haka bane shi ma ana ba shi lada saboda hadisin da yazo wata mata ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama tana da yaro za ta tafi haji da shi tace alhaza hajj akwai haji akan wannan yaro yace na'am walaki ajrun kina da lada bai ce walaki ajrihi ba ladan sa za a baki ba a kina da lada ke ma na goya shi da tafiya da shi amma shi ma yana da lada sai dai lada ne na mustahabi tunda bai kai alƙalamin da za a dora masa abu na wajibi ba to sannan matafiyi shi ma azumi ba wajibi ne akan matafiyi ba musamman tafiya da ta zamo ta balaguro ya iya shan azumi zai kuma iya yin azumin sa ya tabbata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin azumi a lokacin tafiya kuma suna sauke azumi a lokacin tafiya har suka ce mana kamar da yazo hadisin bukhari da muslim masu yin azumin ba su zargi waɗanda ba sa yi ba waɗanda ba sa yi ba su zargi masu yi ba domin idan ana tafiya a mota da azumi aka ga kana cin abincinka sai jama'a su ga kamar baka da juriya baka da jarumta kai addinin ma ka dauke shi sako-sako sun dauka zafin addini shine komai wahalar tafiya komai dadin ta ka ci gaba da yin azumi to suka ce mu da muke azumin bamu zargi waɗanda ba sa yi ba waɗanda ba sa yi ba su zargi masu yi ba kowa ya tsaya akan sunnarsa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin su sai dai idan wani aiki za a je a yi kamar wani aiki za a yi a lokacin tafiya din to ya kamata a ce an sauke azumin domin wata rana sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suna tafiya wasu daga cikin su suna yin azumi wasu daga cikin su ba sa yi saboda haka sai aka zo za a yi aiki da aka zo za a yi aiki sai ya zama su waɗanda ba sa azumi suna da ƙarfi da za su iya yin wannan aikin su ko masu yin azumi sun gaji tubus to sai waɗannan wanda ba sa azumin suka yi ta aikace aikace wajen sauke kaya da kan raƙuma da kwance sirji da ba su ruwan sha da yin kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yau waɗanda ba sa azumi sun tafi da lada ma'ana sun samu damar ƙarfin da za su yi wani aiki na taimakon jama'a don haka sun fi ku da kuka zo a gajiye kun kasa yin komai haka nan kuma wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum an masa inuwa wato ya fadi ya suma ana yi fa masa ruwa ana masa fifita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan fa me ya faru sai aka ce wani matafiyi ne ya dauko azumi to shine ya jigata shine ya fadi an ce masa fifita ake yi fa masa ruwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ce laysa minal birri as-siyamu fi safari baya daga cikin abun nagarta da za a yaba maka in kai shine ka dauko azumi a lokacin tafiya to sai malamai suka ce to a can ba a zargi waɗanda suke azumi a lokacin tafiya ba a nan kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baya daga cikin ma nagarta kwata kwata ka dauko azumi a lokacin tafiya sai aka ce wannan ya shafi wanda azumin zai wahalar da shi duk mutumin da ya san in ya dauko azumi zai wahala ko zai jigata ko za a iya gamuwa da aiki mai wahala to bai kamata ya dauko wannan azumin ba sannan kuma rashin lafiya ita ma rashin lafiya zamu bayanin ta da kashe-kashen ta kashi uku rashin lafiya tana cikin dalilin da ke sa a sha azumi ko kuma a je azumi ko ba sai an dauka ba mutumin da ya san yana da wata rashin lafiya da aka ce ya dinga shan magani to wannan shi ma sai ya aje azumin ko kuma ya san in ya dauki azumin wannan rashin lafiyan zai jinkirin warkewa ko rashin lafiyar zai karu ko kuma zai fara masa da rashin lafiyan waɗannan duk abubuwa da aka kawo game da temama shi shine karuwar rashin lafiya ko jinkirin warkewarsa ko kuma faruwar sa sabo duk waɗannan dalilai ne da suke sa mara lafiya sha azumi wanda in mun zo bayani akan rashin lafiya din zamu bayanin waɗannan abubuwan dalla-dalla sanar ragowar mawane da suke hana ai azumi waɗanda sun kai guda 12 dalilan da ke sa mutum ya sha azumi wasu za a rama wato dalilan kashi uku ne akwai wanda zai sha azumi in ya samu dama sai ya rama akwai kuma wanda zai sha azumi shi ba zai rama ba sai dai ya ciyar a bakacin azumumukan da ya sha sannan akwai wanda zai sha azumi ba zai ciyar din ba ko ba zai rama azumin ba to wannan kashi uku za mu ji bayanin su a gaba insha Allah ta'ala tunda mun ji yanzu sharadin ingancin azumi guda hudu kuma mun ji ni yayin da ta kasu kashi 6 da matsaloli karkashin ta to sai bayani akan abin da ya shafi ladubban yin azumin tunda kaga daga daukan azumi zuwa faduwar rana akwai wasu ladubba da ake so mai azumi ya kiyaye kafin mu bayani akan abubuwan da suke kare azumin kuma su kuma da kashe-kashen su na daya daga cikin waɗannan ladubba shine yin sahur mutane da yawa sai ka ji suna cewa ni ai ba sai nayi sahur ba ko ni sahur bai dame ni ba to sahur ba yana nufin ka sa abinci a gaba kai ta kwankwada ka sha ruwa kai ta kwankwada ko kai ta cin abinci ba ko da dino kwaya daya ka ci ko ruwa makalwa daya kai kai wannan sunnar ka samu wannan ladan kuma kai sahur saboda hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin sa tasahharu fa inna fi as-suhur baraka yace ku dinga yin sahur domin a cikin cin abincin sahur akwai albarka wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito da kuma wani hadisi shi ma da ke karfafa yin sahur din nan hadisi Amr ibn al-As da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bambancin azumin mu da azumin ahlul kitab da suka gabace mu shine cin sahur mu muna yin sahur su ba sai to kenan bambancin azumin mu mu musulmi da waɗanda suke azumi kamma ba musulmi bane a nasu addinin ana yi to su ne mu muna cin sahur su ba sa ci to kaga ishe sunna ce mai ƙarfi kamar da zuwa hadisin Muslim da Abu Dauda da At-Tirmidhi da Imam An-Nasa'i haka nan sahur ko da makwaliyar ruwa ɗaya kai to kai sahur kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Ibn Hibbana tasahharu walau bi jur'ati ma'i ku yi sahur ko da makwaliwa ɗaya me kenan kwankwada ɗaya kenan kurba ɗaya ko surba ɗaya in mutum yayi to yayi sahur sannan kuma koda da dabino ne kwaya ɗaya shi ma hadisi yazo ingantacce cewa ayi sahur koda da dabino ɗaya ne wanda yazo hadisin Abu Hurairah yana cewa ni'ma sahurul mu'min at-tamru ma dalla da abin sahur din mu'mini shine ya samu dabino ya ci a lokacin sahur kaga ashe shi dabino yana da sunna biyu akwai sunnar yin sahur da shi akwai sunnar yin buɗe baki da shi ga wannan hadisi na Ibn Hibbana da sanadi ingantacce da Abu Dauda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'ma sahurul mu'min at-tamru ma dalla da sahur din mu'mini shine mutum ya ci dabino to ma tsoraro duka anan zamu kwana a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi inda malam ya koro ga mana wadansu da dubba da ake son kiyayewa a yayin azumi sai ka san shi tare da mu a lokacin na gaba inda insha Allah zamu dora amma kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
amma da din sashin addinin musulunci na wannan gidan radio da ya saba kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kafa Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku dukkan abokan aikin da suka yi hidima wajen ganin shirin ya zo muku Habib Jafar Madobi da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah
min sallallahu Thank you.